نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله يوم غوتن المحرم هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم 1448 wanda ko daidai da 16 ko kuma ka dauka albashi kai 16 ga watan 6 2026 ko muna fatan Allah ya taimake mu da ci gaba da karatun littafin mu na Riyadus Salihin wanda kuma darasin mu na uku insha Allah muna karatu ne a babul ikhlasi wa hudurin niyya haka ne ko satin da ya gabata mun karanta kamar yadda malam ya mana alƙawari shi An-Nawawi Allah masa rahama cewa duk babin da ya kulla zai fara kawo ayoyin Qur'ani a farkon babu kafin ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun karanta ayoyin da shi malam ya kawo da suke magana akan niyya da kuma abin da Allah ya faɗa game da niyya da muhimmancinta za mu tashi hadisi na farko wanda littafi hadisi na farko littafin nan shine kamar yadda da yawa daga duk wani ɗalibin ilimi ko tun kana primary abu da ka fara koya maka a duniyar hadisi a shekarun baya shine wannan hadisi ina hadisi na farko na littafin 40 hadisi na An-Nawawi Allah masa rahama kuma da yawa daga cikin malaman hadisi suna buɗe littafin hadisinsu da wannan hadisi saboda muhimmancinsa da kuma abin da ya kunsa na gaba ya kace musulunci ma cikin yardar Allah an amir almu'minin abi hafsin umar bin al-khattab radiyallahu anhu bin nufail haka ne ko bin abdul uzza bin rabah bin abdullah bin qurayd ko haka ne eh bin qurdin bin zarahin bin addi bin sa'd bin lu'ay bin ghalib al-qurashi al-adwi radiyallahu ta'ala anhu daga shugaba na muminai a tarihin musulunci an ce Umar aka fara faɗa wannan sunan cewa Amirul Mu'minin Allah ƙara masa yarda shine Abi Hafs wasu suka ce Hafs din nan sunan daga cikin sunayen zaki ana danganta Umar cewa shi baban zaki ne ma'ana jarumi ne saboda cikin tarihinsa yayi wani abin da ya sa a lokacin da yake matashin sa har kuma saga Allah duk wanda ya rayu a zamanin suna shakka suna tsoron sa dan kafin zuwan musulunci ana wasa kamar kace na kokuwa ko na dambe da ake duk shekara ko aga kuwa kasan nan ana wasa duk kaka ai da kaka ta da samari ayi wasa kokuwa ko kaza ko kaza to akwai wani shahararren mai kokuwa ko mai dambe da ya shahara a kasar Laraba a lokacin ya zo garin Makka ya kai ya kawo kamar kace kasar Hausa shagu a wancan shekarun kaga a tambaye babun da kai suna da shahara a lokacin to sai zo ce kirari da kururuwa cewa duk garin Makka babu wanda sai tare shi a wannan kokuwa ko damba saboda tsoronsa da ake ji da shahararsa da yake da shi ya cika baki iyasin ransa sai Umar ya fito ganin cewa an ci zarafin garin su an wulakanta zuri'arsu sai ya fito da tare shi lokacin matashi ne sake jin tsoron ya Umar zai haɗu da wannan mutum da aka fara fage aka share musu fage kuma ba maganar ma ya kare wannan mutumin ba ya tsaya shi guda ba 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 wannan kiga na yaro guda kan tsoki ya daga kwashi sai mutumin ya mutu sai zan tsoron da ake ji na wancan mutumin yanzu an linka shi akan Umar na fata sun hali daga ne zama abun tsoro da kuma cewa jarumta ta karshe a cikin kasar Laraba shi yasa ya abubuwa na mamaki wadda an kalso cewa da zai hijira ma da yawa sabai sun hijira a koye ne na makaranta a cikin Nabiyur Rahama da sauransu amma shi fitowa ya yi cikin Ka'aba a tsakiyar Qurayshawa ya shelar da cewa ina wanda yake son ƴaƴansa zama marayu marayu ina mai sha'awar ya zanto mata ta zanto armala wadda mijinta ya mutu ina mai sha'awar ya mutu to ya tare ni Umar ɗanka ɗabi yanzu nan tafi hijira zuwa Madina kuna ji kamar haka sai kama hanyar saboda an san waye shi na fata an gane to sai ke mallaka bin cewa shi baban zaki wasu kuma suka ce a ina da ɗa ne mai suna Hafs to alhadi ashiyalin wannan ba shi bane abin da ya damu damu da shi ko Allah kara masa da aka tado kuma dangantaka sa wanda mun karanta da yawa daga cikin falalarsa da gadarsa manzon Allah ya ce inda za a yi wani annabi bayana to da Umar dan Khattabi za a su saboda ya shafa dan abubuwa a tunaninsa da shawararsa kuma sai Allah saukar da aya ya mara wa a ra'ayin Umar baya akan abin da shi ya faɗa ina fata an gane daga cikin abin da ya faɗa an je an yi umara sai mazalla an gama dawafi su ana kamata mu rika yin sallah bayan an gama dawafi sai mazalla mu je mun muqami Ibrahim mu rika yi an karanta yin nafila gura kuma sai Allah saukar da wannan aya da take magana akan yin nafila raka'a biyu bayan dawafi a muqami Ibrahim sannan an kamo mutane a Badar kafirin Qurayshawa sai ake shawara mazalla ne mai shawara manyan safannin guda biyu Abubakar da Umar waɗannan yaya za mu musu me yake masa a musu fursunan yaki ne mutum kusan 70 Umar yace ya manzon Allah tunda sun fito domin mu su kashe mu su ci zarafin mu kuma dama a makasan mana dukkan zaka 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 za yanzu Allah ba mu dama akan su ni ina ganin duk a kashe su sannan abokai sai shi kuma yana ganin ya manzon Allah ƴan uwan mu ne zuri'ar mu ne dangin mu ne duk da addini ba ɗaya da su ba sun fito su yaƙe mu sai ba mu kuma dama akan su to me zai hana amsa sauci shine mu yi hikima guda biyu mu ce su fanshi kansu su biya kuɗin fansar kansu da kansu wannan kuɗin sai mu yi amfani mu sai makamai mu ƙara wa rundunar mu ƙarfi su kuma mun musu afa wala Allah wasu daga cikin su musulunta sai mun zalla ɗauki shawarar dan Abubakar daga baya sai ga aya kana mara ra'ayin Umar me yasa ba ɗauki ra'ayin Umar ba duk da cewa manzala kuma riga ya zartar da wannan hukuncin aya tabbata yanzu amma da kuma cewa da ra'ayin Umar aka dauka da shi ne abin da Allah ya fi so suna da falala mai tarin yawa Allah ya ce cewa idan shedan ya fito ya hango Umar bin Khattab akan hanya to sai din canja hanya yake ba ta hada hanya da shi radiyallahu anhu qali yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga wannan kalma suka ce malamai na ɗaya daga cikin darajar sahabbai yace maka na ji manzon Allah ya ce duk duniya in ba sai ba da rufe wannan abu sai dai ce na ji an ce manzon Allah ya ce amma kai sai ce na ji manzon Allah da kunne na ya ce wannan sai sahabi Allah kara musu yarda yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa innamal a'malu binniyat lalle dukkan ayyuka suna tare da niyoyinsu daga cikin maganar malamai suka game da wannan fasara suka ce lalle ne ka iya fasar cewa kowane aiki yana tare da niyya ma'ana alaƙar aiki da ma'anar aiki da kuma nufijar aiki yana da alaƙa da niyyarsa niyyar da kai da ita da yace Allah zai hukunta abin da ka aikata shi yasa suna la ƙara magana a ƙarshe yake cewa wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum zai samu sakamako ne a gurgudan irin niyyarsa da irin niyyar da kai to da irin shi Allah zai maka hukunci in niyya ce kyakkyawa kai dan girman Allah dan neman gidan Allah to sai Allah maka hukunci da irin wani shi Allah ya saka kuma ya gani ba akwai masa in aka sun wannan ce ma za ka yi koyo mutane a zahiri abinda kake nufi a bayyana ka nuna aka sun sa amma a zuciyarka ga manufarka to Allah ya sani da shi zai maka hukunci kisa sai ƙara bayani cikin hadisi yace wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana samun sakamako ne da gurgurdan irin niyyarsa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira saboda Allah da manzon Allah ma'ana yayi ne saboda bin umarnin Allah da neman ladan a gurin Allah yayi ne saboda bin umarnin manzon Allah ya koma Madina su gaba da rayuwa da manzon Allah da jin wahayin da Allah saukar to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzansa ana Allah zai bashi lada kuma zai muri da fa'idan tuwa na zama tare da manzon Allah wanda ba karamin alheri bane kaga manzon Allah dai daga kade ba karamin nasara bace bare ka ji muryarsa ya ma addu'a kai sallah a bayan sa abubuwa dai waɗanda ba sa mausuwa to kaga duka wanda ya hijira domin Allah zai samu wannan nitijar a nan duniya kafin kuma ta lahira Allah bashi ladarsa yace wa man kana hijratuhu lid dunya wanda ko ya hijira saboda wani abu na duniya neman wani abun duniya yusibu ha da yake so ya samu wannan abu ko kasuwanci yake da musulmi a garin makka yanzu kuma sun koma Madina babu customers, sai ga to bari shi ma ya koma Madina, amma shi asalin niyyarsa shine dan ya ci gaba da kasuwancinsa, ya ci gaba da samun cinikinsa da harkokinsa da gidan arzikinsa kaza kaza kaza, haka shi ba hijira domin addini, dan neman kuɗi ne, dan neman riba ne, aw imra'atun ko kuma dan wata mace ko yankihuha yake so ya aure ta. Da ya fara neman wata suna tare a Makka, musulma ce, sai kuma ta yi hijira ta koma Madina. Ita yanzu ba ta yi da a yi aure ta dawo Makka ba, tunda manzon Allah ya bar Makka. Shi kuma yana son ta kamar ne, don suka ce babu wani abu da ke gigita ɗa namiji a duniya kamar son ƙyamaci. Shi yasa idan mutum game da musifa ta so, sai da ku tashi da addu'a, babu ƙarfi ba dabara a ciki, sai da ku ta masa addu'a Allah masa afuwa ya yi bala'i, dan zai yi komai a kan son ƙyamaci. Allah ka tsare imanin musamman wanda bashi da asalin tauhidi, ya fifita itan akan abinda Allah ya faɗa da manzansa. Ina ba ta an gane, to zai je ya aure ta, ya ce fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi, sakamakon hijiransa yana ga abin da ya hijira domin sa. In dan kasuwanci yayi dan ya samu kasuwa da ciniki, to haga shi sakamakonsa neman kuɗinsa, ko ya samu kuɗi ko ya rasa kuɗi, ba da lada a gurin Allah. Don kuma dan wata mata ne ya hijira, dan ya je ya aure ta, sai ya koma Madina, Makka ce ya zo biyo ta Madina, to idan ya aure ta din shikenan burin da yake da shi ya cika. Amma jin daɗin auren da zama da ita fa ai annin Allah ya kifo, yasa zaka ga da yawa wasu musa futuro ya tambaye ka yana tare da matarsa, sai saki kaza, yanzu sakin da yana ganin shi abu kamar biyu ne kamar uku ne, wani ka da ya maka, to yanzu ya za a yi, ko kuma an ce masa ai saki uku a lokaci ɗaya yana matsayin ɗaya ne, to yanzu ya zai idar da ita ko ba zai iya dawa ba, za ta nufi mutane saka ta ka duba girman Allah, san da kai saki ne ka ce mata saki uku a ranka me kake nufi, ka duba girman Allah, karka kalla karka kalli kanka, ka duba Allah shi ya sani ba a masa wasa, sai ya ce maka gaskiya shi a lokacin da saki uku yake sai to auren ku ya haramta, sai ta auro ni, in kuma wani ya tsance ma ka bi son zuciya ka dawo da kuka ta gaba da rayuwar ku, to sai Allah kuma ya cire jin daɗin aure a sai ku rika shan azaba, auren ba daɗi, wahalhalu, masifa, kuna cikin kuma layin sako. Ina ba ta ana ganewa, yasa duk abin da zaka kai domin Allah kuma ka kiyaye dokokin Allah, Allah samu dace. Kada shi kenan shi ma hijirarsa ta kasance ga abin da ya domin sa, yace muttafaqun alaihi fi hadisi, wannan hadisi malamai sun yi ittifaqi, ma'ana Imamul Bukhari, Imam Muslim sun yadda sun tabbatar wannan hadisi sahihi ne, ingantacce ne, yace rawahu imamal muhaddathaini, shugabannin marawaita hadisi a duniyar sunna, waɗannan mutane guda biyu su ne jagorori a gurin rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne kololuwa Imamul Bukhari, Imamul Muslim, to su ne suka rawaito wannan hadisi, sai da malai ya kawo a ne yace su ne shugabannin marawaita hadisi, wasu wane ne su, yace Abu Abdullahi, na farko shine baban Abdullahi Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira bin al-Bardizwa al-Ju'fi al-Bukhari, sunansa kenan, baban Abdullahi Muhammad bin sunansa bin Isma'il dan Isma'ilu ko bin Ibrahim dan Ibrahim bin al-Mughira bin al-Bardizwa al-Ju'fi al-Bukhari na dai kenan, yace wa Abu al-Husaini mutum nabi shine baban Husaini Muslim bin al-Hajjaj Muslim dan Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naysaburi, wannan sune Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Allah kara musu rahama, yace fi sahihaihima sun fitar da wannan hadisi ne a littafin su masuna as-sahih, sahih al-Bukhari da sahih Muslim kenan, yace alladaini littafan nan guda biyu sahih al-Bukhari da sahih Muslim kuma asaful kutub al-musannafa, sun fitu wani littafi da a duniya aka rubuta shi, in ka ɗauki Qur'ani, ya Qur'ani ba rubuta shi akai ba, domin wahayin Allah ne, duk wanda ya rubuta Qur'ani ma ai ya maimaita sakon da Allah ya faɗa ne ya rubuta ko, ai ba ya ƙirƙire shi ba, ina fata an gane, amma duk wanda ba Qur'ani ba littafi ai rubuta shi ma wani malami zauna yi, to duk littafin da aka rubuta a duniya wanda ba Qur'ani ba, to littafin sai Sahihul Bukhari da Muslim sun fi shi inganci, wannan shine ittifaqi na malaman sunna, ina fata an gane, shi yasa duk gunda musulunci akwai musulunci, to ya ka samu littafin Bukhari a gurin. Duk gunda akwai ilimi ana karantarwa, malamai na addini sai ka samu akwai sahihul bukhari ko sahihi muslim abu musa dan mutum baya arsunan malinta a ce masa malami ko baya alaka da sahihul bukhari da muslim wannan sai dai anan yanzu yankin kasar Najeriya ko sai mutum na maka tuciya ya ce ahlari ma wai ya fi sahihul bukhari a gwanin jahilci Allah ka tsare imani ihi to suka ce wannan hadisi malami suka ce yana daga ɗaya daga cikin ginshiƙan addinin musulunci gaba ɗaya saboda babu wani aiki da mutum zai yi a duniya da babu niyya a ciki kuma ita niyyar nan ita ne Allah ne maka hukunci game da komanka shi yasa Allah ya ba da labari game da an yi hijira aiki ne guda ɗaya safai duka sun yi shi galibin su ko duk wanda yake maka yi ta madina ya hijira kenan to amma ta nuna maka za ku iya yin aiki guda ɗaya aikin iri ɗaya ne a siffa da motsawar da za a yi da abin da za a faɗa a cikin aikin da komai iri ɗaya da kai da wani amma wane ya samu lada wane ya samu zunubi me zai sa samu wannan shine niyya bambancin niyyar su shi wane na farko ya yi abu ne don girman Allah don neman yardar Allah don bin umarnin manzon Allah shi kuma wane na biyu ya yi da wata manufa aka san wannan ko ya yi don Allah amma na so a yi be shi ta gyaru sa ba maganar aiki Allah ya maida masa aiki don ga hijira ce aka yi an bar Madina Makka an koma Madina amma sai ka faɗa maka to duka waɗannan da suke jiran ba sai suke ba duk wanda ya dan Allah to ga matsayinsa wanda kuma ba dan Allah ba shi ma ga matsayinsa to wannan shine asalin ki asalin jigo da kowanne irin aiki a duniya ya suka ce malamai karkashin wannan zaka zo ka bi ai sallah da liman da mamu sai mamu su samu sallah liman kuma bai da sallah saboda bambancin niyya na ba ta an gane ko na muku mutun haka kwanaki ba jimana bai faru suna tafiya a mota daga wani gari zuwa ta wani gari a cikin kamala da shiga wani mutum da tijin mai manyan kaya mai daraja mai kaza a siffa a shi kuma kirista ne kuma kiristan arewa hausa na ɗau komai da komai aka ɗa za a yi sallah ko yanzu ka ce baba bismillah shi kuma ya ji kunya kar ya ce shi ba musulmi ba ne saboda suna mutum ta yi suna kiran matan da farkon tafiya har nan sai rasiya za a yi da so ya wuce tunda ai a arewa yake ai ya san alwala ya san sallah sai alwala ne tunda ya iya ai ya zo da sallah aka gama sallah aka taho aka zo aka sauka tasha bayan an tafi shine sai wa ɗaya daga cikin su waya yace abin nan da ya faru fada zu sallah ko akwai matsala ce saboda ni yace masa shi ba musulmi bane ya ga ɗaya daga cikin su saboda suna zaune sun fita har san istinjin layin waya to sai ke tambayi wajen wato ya sallar su da ai innamal a'malu kai da kai ne sallar ka me kake nufi sallah dan Allah to kai sallah shi ne da ma ba ne mu da sallah shi ke nan ka sallaka ta insha Allah wannan ina san dake fi inganci tunda kai da ka san ba musulmi bane zaka ce zaka sallah na to shi ne aka an samu wata matsala da mun ko suka ce ko malamai a gargashin wannan hadisi ya nuna maka cewa shi musulunci ko dukkan rayuwa ma in ka so ka rabauta abun ubangiji ko me za ka yi to kai kyakkyawan niyya an samu hadisi wanda ya inganta cewa farkon wanda za a yi wa hisabar tashin kiyama a cikin mutane da guda uku na farko malami ne na addini ƙarin qur'ani ne ya san addini ya karantar ya karanta babban malami ne ka ce a kasar Borno gangaram ne shi a ƙarshen ima a kasar qur'ani kenan ko a ce wani ai gangaram ne ka wuce gani to sai aka kashe tashi kiyama Allah ya ce masa na baka ilimi da sanin littafi na baka fasira na baka kaza me kai da shi yace ya Allah na karanta Qur'ani na karantar da shi na yi sallar dare da shi na yi karatu Qur'ani Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce ma kai gwanin Qur'ani ne kuma an faɗa lahira daga sallar sa a kifa fuskar sa a ƙasa sai a jashi a wula jahannam haga me bata masa aikin sa niyyar sa duk wannan abun da yi ba yayi dan girman Allah bane ba dan neman yardar Allah yi ba dan aibe shi kawai yake yi yasa aka samu akwai shugaban makaranta ba ba a cikin zaka yi ba akwai wanda aka ce gashi masifu da Allah tsare imanu Allah ka tsare imanu to sai malamai suke magana anan cewa ita hijira da manzo Allah ya magana anan menene hijira sai da suka ce shine mutum ya tashi daga gurin garin da ake kafirci ya koma garin da ake musulunci kana zaune a wani gari to kuma suka ce menene wani gari ne garin musulunci wani gari ne kuma garin kafirci wasu suka ce daga cikin malamai garin da ake shari'a da addini shine garin musulmai, shine garin musulunci, koda a garin adadin musulmi ba shi da yawa. Wasu kuma suka ce garin da mafi rinjayar mazauna garin musulmai ne, to shi ake cewa garin musulunci, koda ba a shari'a da addinin musulunci. Haka mun Najeriya kenan ko? Kamar su Najeriya kenan ko? To amma suka sai da takaici, inda ya halarta ka tashi kai hijira shine garin da aka hana ka yin addini, koda garin musulmi ne yake shugabanci, amma an tauye ma 'yancin addininka, to wannan bai halarta ka cigaba da zama a wannan garin ba. Sai kai kokari ka tashi ka koma garin da ka take addininka a walwala, za ka yi kiran sallah, za ku yi sallah a jam'i, za ku yi wa'azi, karanta Qur'ani, duk abin addini za ku yi kayan ku, ba wani ɓoye-ɓoye, to sai ka koma wannan garin. Amma in dai garin da kake rayuwa an baka 'yancin za ka yi addininka, zai da muke rayuwa a Najeriya ba ma kai saka addininka ba, ku zo ka yi kiran sallah, ku yi karatu, ku yi sallar ku, ku yi komai na addini, ba da zai hana ka. To haka kenan ba maganar ka yi hijira daga wani gari a irin waɗannan garuruwan namu, kana zaune a Gashuwa ka ce garin fasikai ne, bari na yi hijira zuwa Guru misali, wannan ba zai ba da halatta ba, tunda abin da za ka yi a Gashuwa za ka yi shi a Guru, abin da za ka yi a Guru za ka yi a gaba da tsangwamar ka. Ina fata an gane. Suka ce wannan shine mutum ya yi hijira, shi ake cewa hijira tashi daga garin da yake na kafirai an hana ka 'yancin addini, ko da garin kafirai ne in an baka 'yancin addini to ka cigaba da zaman ka kana da addinin ka dare ne wannan. Amma in an hana ka 'yancin addini ba za ka sallah ba sai a koyi, ba za ka duwa rabar musulunci ba sai duk kai a koyi, to wannan ita ka tashi a garin ka koma wani gari. Suka ce hijira na biyu shine ka kaunacewa wani aiki da Allah ya haramta. Ina fata an gane. Duk abin da ka san Allah ya haramta ka kaunace barkar kai, to kai ma ka hijira za ka samu lada. Hijira na uku shine ka kaunacewa mai aikin sako, mutum ne shahararren fasiki, an san aikinsa kenan fasikanci, ya zama shahararre, to wannan ka kaunace masa. Amma suka ce ana akwai sharɗi, in kaunace martin zai jawo maslaha. Kuna ganewa? Zindigin gilan kwaya ne, kowa ya sani, to sai a ce mutane su daina mu'amala da shi, in yi sallama kar su amsa, su ba su masa sallama ba, in ya gayyaci aure ake zuwa, in aka masa mutuwa a bar shi da gawarsa. Haka da al'amar haka dole zai daina abin da yake, kuma sai duk kowa ya mar haka, ko za ga wannan zai sa ya daina wannan sabon ya dawo ya bi Allah ya gyara aikinsa. Don haka zai sa a yi a kaurace mai sako, to wannan kaurace mai sako ya zama abin da yake na wajibi. Amma in ya zanto ko da ka kaurace duk abin da yake na mu'amalarsa ba zai samu wani kasu ba, ba wani abu da zai hana shi, sannan kuma sai ka san kai ya kamata kai Allah kalli ka keɓance kan karkin mu'amalarsa kowane irin siga, sai dan ta kure kun hada wata kwana, to babu laifi a gaisa a wuce kawai. Amma duk wani abu da ka san nahi ne ka kaurace kanka. Ina fata an gane. Suka ce na uku shine kana rayuwa a wani guri da sako ne, sako ake a gurin kewayen gurin, ba gari guda ba, garin masha Allah ana duk abu da kautar addini, amma kai unguwar da kake rayuwa unguwar 'yan sako ce, kamar a ce ma a shekarun baya Abasha ko Kabala, kaga wancan shekarun ai gurin 'yan sako ne, to irin wannan baya halatta mutumin kirki ya zauna a unguwa. In ka ganka unguwar kana zaune sai ka fahimci wannan nasin yanzu, ku suka tashi a wannan unguwar ka koma unguwar mutanen kirki inda babu wannan sabon. Na fata ana ganewa. Wa ga dai sun mai ganin da game da menene hijira da kuma abin da ya kamata a yi. Ala ayi halin da hadisi ne da tattaro dukkan abin da fa addini kusan ga baki ɗayansa. Allah ya samu dace. Akwai ɗaiɗaiku haka wani iri waɗanda ba su damu da abin ba, sun yi gari garma lintar, amma ko ban san asalin ma ba su da ilimin. Akwai su aga haka tsangai su da kome a wurin? Akwai? Yau to ka gani? Shi ne. Ya ce hadisi na biyu, an umarmi na Ummu Abdullahi Aisha ta radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gazu jajjashul Ka'aba. Ana wani haka? Ko ba haka wani ana ku? Ina na biyu. Hadisi na biyu, ana dai haka na gani? Na biyu fa kuskure suka yi a haka da to ai, ai dai ne ai mulmi ne ba kuma Abdullahi ba haka din ne gashi nan kina na biyu gashi nan hadisi na biyu a wannan littafi mai albarka shine daga nana Aisha uwar mu'minai matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ta darajoji masu tarin yawa ana mata laƙabi da Siddiqa binti Siddiq ko mai gaskiya ƴar mai gaskatawa mai yawan gaskatawa kuma ita ce mata ta uku da manzon Allah ya aura da farko ya aure nana Khadija ta da su sai ya aure nana Sauda kana kuma ya aure nana Aisha ya aure ta ne ƴan shekara uku kafin hijira ya aure nana Aisha bisa umarnin da Allah ya bashi kuma an daura mar aure ta ƴan shekara 6 so ta tare a ɗakin manzon Allah ta zama ƴan shekara 9 an tuni manzon Allah cewa ya manzon Allah wa ka fito a cikin mutane sai ce Aisha mutumin da ke manzon Allah a maza nake ne ce baban Aisha a wannan daraja ce kadai in wannan kadai aka faɗa game da ta an gama magana tata ta tare ilimi na mamaki tana da ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa rawaito hadisan manzon Allah ko hadisi hadisan manzon Allah an rawaito hadisai a gurinta aƙalla masu tarin yawa saboda san mutum bakwai daga cikin sahabbai sun fi kowa a cikin su ta daga cikin su nana Aisha radiyallahu anha ta da darajoji masu tarin yawa kuma ta rayu tsawon shekaru aƙalla sama da 30 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mata alƙawar cewa ummu abdullahi ma'ana mamar abdullahi duk da cewa ba ta haihuwa ba ta ce manzon Allah ko kaya manzon Allah kowa yana da alkunya su laraba da biya su da aka mutum sa masa alkunya a ce baban wane mamar wane kamar in ka je unguwannin yan boko a da ko daga nan ce gidansu maman wance gidansu baban wane ba ka ji faɗa ba ba ga wannan ɗabi'ar laraba ne tun asali ana mutum alkunya mu da cikin gidan sai dai salati ko kai mutum sai ba ko idi sai gira kuma ka aje shi bai sai ko malam ko baba ba a kawai idi ka bar sa Allah zai to ana mutum alkunya sai mu zalla kowa na da alkunya ni ban aihu ba bani da alkunya yace a ga dan yayarki yayarta Asma bint Abi Bakar tar da Abdullahi to to kai ma ana miki yanzu kin zama mamar Abdullahi ba shikenan ba kuma ya lalata ma mutum ko bai ya aure ba ma a musamar alkunya ko ba ka bane kawai ka saka kanka alkunya abuwa ne ya lalata ko matar bahir ce ga yaro kare ma saka ina da yana da alkunya ma dan karamin yaro ba ma magana ko balaga bai ba ya aba umar ko hadisi ne ga tashi bar wazala yace ya aba umar ma fa alam nogair yaro dan karami ina ba sar dan tsuntsun saka mun kace ka bare ta tsuntsun ya mutu yake ta kuka ya bakin ciki sun zala doktor ta fa kansa ya aba umar ma fa alam nogair me yasa mutun tsinka ne ai kai hakuri fara rashin sa ji akai kaga karamin yaro ma saka masa alkunya kidan ya halalla take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga hujjisun sa'aba waɗansu mutane za su tsoro damara rindina su kawo ɗakin Ka'aba hari da ni a zo a rushe Ka'aba fa iza kawo bai da amir arab in suka zo wani fili manzon Allah ya faɗi wani fili da zo su mutanen sun taho daga ƙasarsu da niyyar cewa a zo a yaƙi a zo a rushe Ka'aba gabaki ɗaya ya sai suka zo wani guri mai fili yusufu bihi bi awlihim wa akil sai Allah ya sa ƙasa ta girgiza ta haɗe gaba ɗayan su a shafe su da na farkon su da na ƙarshen su mana gaba ɗayan su sai Allah ya halaka su dukkanin su Allah ta ce qultu sai na ce ya rasulullahi ya manzon Allah kayfa yusufu bi awlihim wa akilihim ita ce ya manzon Allah ta yaya za a halaka su gabaki ɗayan su wa fihim aswabuhum tare da cewa a cikin tawagar mayakan akwai wanda shi ba yaƙi ya zo ba ɗan kasuwa ne ya biyo tawaga ne kawai ta sojoji saboda ya kasuwancinsa amma shi ba yaƙi zai ba kuna ganewa to kuma da a sabi hadisi ya manzon Allah kuma laysa minhum a cikin su tawagar gaba ɗayan su akwai wanda shi baya cikin sojoji masu yaƙin to ba abin da rushe Ka'aba amma dai ya biyo tawagar ya biyo zugar wala Allah ɗan kasuwanci wala Allah dan ya zo ga Makka wala Allah da wata wani manufarsa da ba amma dai shi ba ya taho dan niyyar a yaƙi Ka'aba a rushe Ka'aba ne qala sai manzon Allah ya ce yuksahu bi awwalihim wa akhirihim za a halaka tun daga da farko har karshen su kuma yub'athuna ala niyyatihim dan tashin kiyama ta tashi kowa akan niyyarsa kaga dai wannan hadisin ma ya fassara maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin tawaga ta mayaka turuf da soja ko ka ce bataliya tunda harsakinsu ma tsaba yawansu har da 'yan kasuwa masu sayar da saidawa su kawai suna biyu su ne saboda a sai kaza a gurinsu a sai da kaza a gurinsu a ga yawansu ya kai yawa kenan amma sai a zo gaba ya Allah sai ya halaka su to amma ran tashin kiyama ta tashi kowa a kan niyyar da ya mutu a kanta in ya taho da niyyar ya yi yaƙi ya rushe ka'aba ne to a ga hukuncinsa yana cikin bala'i kenan wani ko ba haka ba ne niyyarsa amma ya biyo zugarsu to shi ma dai za a tashi ne a kan niyyarsa da ya mutu da ita da kuma masa hukunci da wani niyyar tashi ina ba ta an gane a ga wannan zai ƙarfafa muka da wani bayani cewa manzon Allah ke cewa innamal a'malu bil khawatima ayyuka da ake lura da shi a gurin dan adam shine akan me ka mutu to ran tashin kiyama shi za ta tashe ka idan mutum yana karatu sai yanke jiki sai ya mutu ta tashe shi yana karatun qur'aninsa in mutum ya je aikin haji yana cikin talbiya a arfa ne a ina ne sai fadiyar ran tashin kiyama ta tashe shi yana cikin wannan aiki kamar yadda ya inganta hadisi cewa wani mutum zamanin manzo Allah yana cikin tawagar mahaddata an je arfa yana kan raƙumarsa ko dutsensa sai ce ta jefar da shi wuyan sai kare wani taka shi haka sai ya rasu kiya Allah ce ku je a masa wanka kar a sa mata turare kar a rufe mar kansa tunda mai yakin haji ba ya rufe kansa ko to a binne shi a haka shi ma ran tashin kiyama zai tashi ina labbaika Allahumma labbaik saboda akan haka ya rasu baki ce muhimmancin niyya kyakkyawa kake ce malamai wannan hadisi sun nuna maka da wannan da wanda muka karanta muhimmancin niyya a cikin musulmi kullun kana kudu da kyakkyawar niyya a ranka dan baka sani ba zaka mutu ba kana da niyyar cewa ina ma na samu wata dama na yi kaza na alkhairi sai ruza ka aba su ba sun tafi dan yaki bane shine saboda sun yi alaka da masu farna kuna ganewa yayi zama da masu sako shi ba saban yake ba to zaman kadai da yi mai saban sai shi ma masa azaba ta duniya in ya so imanin ka kuma sai kwace shi a lahira yasa Allah ce wala tarkanu lil zai zalamu fatamassakum an-nar kada kana zama da alaka da masu yin sabo domin kai ma sai wuta ta shafe ka a wata ala ke cewa wata kufita tan ko tafsirin da zalamu mikum khassa idan bala'i sabo yawa a cikin al'umma aka tabbatar da ukuba da azaba to hatta wanda bai yi saban ba sai a dandana mar nau'in azabar ta duniya ya so imanin sai kwace shi ran tashin kiyama yasa aka hana mutum alaka da masu yin sabo da zama da masu yin sabo anan zaka gane cewa illar zama a unguwar masu saban ko bai yi haka bane kaga ai akwai illa shi alal akalli ko da kai imanin ka kai ba za ka yi saban ba to kai faɗa fa ya zaka yi matar ka fa kace kuma kawaye da wani masu saban su zo gidanta su yi gira su ga mata ajiya su ba ta kyautar kuɗi to suka yi da shi na fasikanci to haka na labarin kai kaga akwai illa mai yawa a cikin zama a cikin masu yin sabo yana jawo fushin Allah sauka ga mutane ko guri ga baki daya Allah ka tsare imanin yace mutafaqun alaihi kaga wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi yace wa hada lafazul Bukhari wannan lafazin da malam ya faɗa anan yace lafazin Bukhari ne ma'ana a cikin Bukhari lafazin haka daidai ka samu arwar Muslim kuma wani lafazi aka san wannan amma dai ma'anar hadisin da abin da yake kunsa iri ɗaya ce ma'ana Bukhari ya fitar da shi Muslim ma ya fitar da shi sai suka yi sabani malamai wai tsakanin Bukhari da Muslim wanne ne yake wani to sai wani mai hikima ya ba su amsa cikin sauki yake cewa tashadara qamul ladayya fi Bukhari wa Muslim fa qultu qad saqal Bukhari sahihatan kama saqal Muslim sayyi Muslim kike nan kashe magana yace mutane suna tsajaya tsakanina wai tsakanin Bukhari da Muslim wanne ne yafi da tattafin su wanne ne fi tsari yafi kaza fi kaza yace ai in kana neman sahihin hadisi dan tsatsa goro to Bukhari amma a ka maka tsarin hadisi dan daki amma tsarin babi kaza 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 yace Muslim na fata an gane amma abin sauki shine shi Muslim abun waye koya abun Bukhari saboda ai ya mai almajiranci a gurin sa na ba sai gane to je haga ala ayi halin wa'annan da mutane guda biyu su ne kauloluwa ilimin hadisi sai zaka samu duk yan bid'a suna zagin Bukhari saboda kan zagi Imam al-Bukhari to ka rushe hadisi gaba ɗaya ne kawai domin shine jigon hadisan duka zaka samu Muslim ya karanto a gurin sa in ka soke Buhari gurin da al-Hibuk asi Muslim daga baya ya koma gurin malaman Bukhari ya karanta to haga ka san samu hadisi kusan iri ɗaya da sauransu Bukasoci Bukari, haka ta musulun kenan. Imam Tirmidhi mai abin shi ma zaka samu ruwayansa da dama na samu daga wajen samu da guda biyu. Don ka dai tushe wannan na farkon. Duk wani safari zaka kasoci shi a duniya. Ya zaka duk dan bid'a babban makiyinsa a duniya a cikin mutane da ba sabai ba a dace maka Bukari. Sai ne jigon ilimin hadisi. Kine kirusa kuma da aka rusha sunna gaba daya. In ba sunna haka zama mai tsina kenan zindikanci. Kine Qur'ani zallafo. Ha kuma kafirci ne wannan. Shine asalin manufa. In kuma da cikin sabe ga dana zaki Abu Huraira, Anas bin Malik. Ina fata kuna gane wa. Nana Aisha, Abdullah bin Abbas, bin Umar, kuma sunna jigon hadisan manzon Allah gaba daya. Sallallahu alaihi wasallam. Ba sai in shi aka kai ba. Akwai sauran ma firik suna zagin su. Suna zagin su. Sai hadisi na uku kenan ko? Aka ne ba? Al-hadithu salis hadisi na uku an Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza sunfirtum fanfiru muttafaqun alayh. Hadisi na uku shi ma daga uwar mu'minina na Aisha radiyallahu anha. Allah kara mata yadda take cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallama ya ce la hijrata ba'da al-fath. Babu hijira daga garin Makka zuwa Madina a farkon musulunci kafin a aifata Makka. Imanin ka ba zai cika ba in ka musulunta kana Makka har sai ka yi hijira daga Makka ka tafi Madina. Sai dai fa wanda yaro ne karami ba shi kuma da jagora bai san hanya ba ko duk cijo da ba shi da dabara da ƙarfi ko mutumin da yake da rauni ba zai tafiya ba to ya ci uzuri kenan. Amma mutum lafiyayye haka kawai ba an kama shan daure shi bai musulunci zaman sa a Makka to wannan ba a karba ba dole sai ya tafi Madina. To amma da aka zo daga shekara ta 8 bayan hijira manzon Allah ya da aka fatahu Makka garin Makka da garin musulunci ba mun kan daru kuma sinin rahama aka fatu tar musulunci aka nada shugaba aka zama mutane suka yanka shiga musulunci da yawan su suka musulunta. To sai manzon Allah ya fadi wannan hadisi yace daga yanzu ba maganar ka bar Makka ka tafi Madina sai abda addini. Yadda za ka yi addininka a Madina za ka yi shi a Makka, ma'ana garin Makka ya zama garin musulmi. Kenan ka bar da wannan hadisin ba za ka hijira daga garin musulmi da ake musulunci ake da kai addininka duk yadda kake so ba kuma ka ce wai ka yi hijira ka bar shi saboda addini. To wannan ba dan addini kai ba, wani abin ka dai daban kawai, tunda duk abin da za ka yi addini ba da zai hana ka shi. Za ka yi sallah, salati, karantarwa, da'awarka duk kamar za ka yi cikin salama. Ba mai ce ma ƙara sai in kai baka bi hanyoyin da dace ba. Na fata an gane. Ya ce to walakin jihadu sai dai jihadi zai ci gaba da wanzuwa a cikin musulunci wa niyyatun da kuma kyakkyawar niyya. Wai da sun firtum in shugaba ya ce ku fito a tafi jihadi. Shugaba waliyul amri kenan. Yanzu a Najeriya wane ne waliyul amrin musulmi? Sarkin musulmi ko? To idan ya ce a fito a yi jihadi dole ne a fita a ji a yi jihadi. Amma wanda ba shi ba fa haka bai zama waliyul amri ba kenan. Ya zama na waɗansu tawaga ne. Shugaban kungiya kaza sai ya faɗi kaza game da jihadi. To haka ya kungiya suka yi kira ba musulmi kira ga baki ɗaya su. Amma na ke nufin shi shugaba na duka wanda kowa ya yarda shi ne shugaban musulmi. To shi ne sai ku fito a yi jihadi to suka ce wannan wajibi ne kowa ya fita sai dai ko waɗanda shi shugaban ko ya shakar su fita ko kuma wani uzuri na rashin lafiya ko kaza yana su fita. Amma ba haka ba in an nemi ku fita ku je dole ku fita ku je ku yi jihadi. Ya ce wa ma'anahu mutafakun alaihi shi ma nan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Ya ce wa ma'anahu abin da ake nufi da cewa la hijrata min Makka ai ba a hijira min Makka daga Makka li anna sarat darul islam. Domin daga ranar da manzo Allah ya zo ci Makka a matsayin fatahu Makka to Makka ta zanto garin musulunci. Suka ce malamai wannan suka ce ishara ce ma tun daga wannan lokacin har illa masha Allahu garin Makka zai ci gaba da wanzuwa a matsayin garin musulunci. Ina ba ta gane har illa masha Allahu kuma haka tun daga lokacin da har yanzu haka aka tafiya kuma har na gaba insha Allah. To suka ce anan yaushe ne jihadi yake zama wajibi akan mutum? Suka kawo a cikin nan suka ce za ka kawo garinku hari. An kawo garinku hari na abokan gaba kuna cikin zamanku sai aka ce ga wasu mahara sun kawo garinku hari. Suka to a wannan yanayi a musulunci wajibi ne duk wanda yake garin mai rai da lafiya ya fita dan a kare wannan mutuncin gare ba na a yaƙi wannan mahara ko suwaye na fata an gane kuma a wani suka ce har mata in za su yi yaƙi za su yi yaƙi har da tijo in zai na da ƙarfi da dabarar yin yaƙi shi ma zai fice wannan yaƙi domin a kare gari ya zama qitalu difa wannan yaƙi ne na kare gari da kare kai kuna ganewa a musulunci manzon Allah ba a yadda kawai a kama hari kuma ka miƙa waya zago ko ka bi su ba ba a san haka ka fafata ka jajirce kai ma ka nuna cewa kai ma mai rai ne na fata an gane to in an kashe ka a wannan yunkurin naka kai ka yi shahada a ƙarƙarin kare dukiyarka ko kare mutuncinka a kashe ka ka yi shahada tunda kai musulmi ne na fata an gane kaga ga wannan karatun shi ya kamata a gaggawa mutanen su wancan yanki su tsaya a fafata mai ganin ba zai gani wanda zai mutu kuma zai mutu amma ka yi tsayin jarumtar ko ka duba wanda ya fasa sannan da ya wuce kamar yadda kake faɗan cewa an kama wani babban soja ko muka ji baƙin ciki muka ji ba daɗi ya miƙa waya ya tafi kuma gashi abin da yake tsoron sai bai faru ko wa man lam yamut bi sayfi ma taji ghairihi in baka mutu da izza ba zaka mutu a banza ka tsoro kai ka mutu ba shi bane kawai da tsayawa akai akai ne wushi in nausa aka da sai kashe ka a gurin ka mutu da izza kuma kai shahada tunda kai musulmi ne musulmi ba yin asara sai dai in ba shi da ilimin addinin manzon Allah amma a sunan manzon Allah musulmi ba yin asara barawo ya duro gidanka Allah kiyaye to kawai ka tashi fafata duk abin da ya faru da dai ne in kudin ka ya kwasa bayan ya jikkata ka Allah zai baka lada ya saka maka in kashe kai ma kai shahada na fata an gane ya zo ki mutuncin iyalinka a gabanka dole ka tsaka kare in ka mutu a wannan sanadiyar shahada kai wani ce manzala ya manzan Allah in mutun ya nemi in bashi dukiya ta barawo kenan ko dan ta'adda ko na bashi ya ta karka bashi to ni ya yake ni fa kace ka yake shi in ka kashe ni fa ya ta kai shahada in ka kashe ni fa ya ta kuta to me abun asara anan kaga fafa ta ke Allah ka karshen wannan musiba dahin abu kullun sai wani sanje abu yake ko to Allah bin gije kai wani dauki Allah ya kwaci mutanen mu daga hannun su yace abu na biyu da yake hadu walafta mutun yayi jihadi ko yayi wannan jihadi na dole sai suka ce wani makami ne a hannun sojoji na kasar ku shi makamin sabo ne ba za a iya amfa kowa san yi da ake sarrafa shi ba sai kai ko kai ga daga cikin masu ilimin amfani da shi to a nan gurin dole ka je ka nuna kai amfani da shi dan a kare al'umma daga sharrin abokan gaba sai fa ta kuna ganewa ala ayi halin dai jihadi akan a musulunci yana da hata shi kiyama sai da sharɗin shine dole su da shugaba shugaban kuma to na duka ba na wasu jama'a ba yanzu ha ga Najeriya mun yi tabaki ko wani shugaban musulmi dole ka ta sarkin musulmi duk wanda ba shi ba ba shi da kurmi da alhakin fadar magana da yawo musulunci gaba ki da sai dai in shi ne wakiltar da shi na fata kuna ganewa to gargashin shugaban musulunci ne ake yin jihadi in ko ba haka ba to ba jaji akai ba sai da sai an yi fada tsakanin arna da musulmi an yi fada tsakanin yan ta'adda da mutanen gari amma ba jihadi ba za a ce wani shi kuma Allah ka dare imanin Allah ka mana sauki ya ce wa niyyar sai kuma kyakkyawar niyya ita ma ta gaba da wanzuwa a cikin musulunci duk yayin da kake kyakkyawar niyya akan abu yanzu ka bada misali niyyar ka kyakkyawa ko da baka samu damar aikata aikin ba idan Allah gane daga sarki daga san gaske to sai Allah ya cika maka ladan masu wannan aiki domin san da ya baka dama ka kai lokacin ko ka mallaki wannan abu za ka yi abin da ka kuɗi shi a ranka yasa kowa ya sa duka kyakkyawar niyya Allah ka bani wani dama na kuɗi in yi kaza wa al'umma in taimaki kaza in gyara guri kaza in taimaki marasa ƙarfi in kafa cibiya ta korar da samari hanyoyin sana'o'i ko ba ka bai ga sun iri iri yanzu ne ke saka matasan masin musifa din galibi ai galibi rashin abun yi ne ko galibi rashin abun yi kuma ga damar yin abun yin da yawa amma a ba su damar abu ba za an kasa yi a hukumance to kai ka kana da kuɗi sai ka kafa cibiya ta horar da matasa koyon sana'o'i ga sana'o'i din da yawa ko wanda zai su koya dan su iya cin abinci su iya zama lafiya su yi aure su rike iyayensu to babu ba a koya musu ba ga waya yana kallo ga abun zamani ga kile-kile saboda in ba a sa'a ba ya shiga tawagar yan ta'adda Allah ka tsare imani
to da'iman dai kyakkyawar niyya tana taimakawa musulmi a cikin koman sa insha Allah daga sai kowa na kudirin kyakkyawar niyya a zuciyarsa domin Allah ya saka masa abin da ya kamata mai kyau yace wa an abi abdullah jabir bin abdullah al-ansari hadisi na huda wannan littafi mai albarka shine daga baban abdullah shine jabir bin abdullah al-ansari jabir dan abdullah al-ansari sahabi ne mai tarihi mai ban mamaki ko ai mun karanta ko an san daga cikin abubuwan sa baban shi za ta tafi Uhud da daddare sai kira shi yace Jabir shi kida din sa namiji yace zo yace kai ne mafi darajar abin da na mallaka a duniya duk abin da na yi da shi a duniya to kai ka fi kowanne kimar daraja da zan so a ce a gabana a kashe ka a matsayin shahidi zan yi murna yanzu amma na bar zuri'a ne ina da ƴaƴa mata aka zaka da akalla guda tara yara ne ƙanana mata yanzu haka ba wani namiji da zai kula da su sai kai da haka gobe in muka tafi jihadi za mu tafi Uhud gobe da manzon Allah ni ina ji a raina zan yi shahada a Uhud kaga sahabi fa ya ina ji kawai zai mu zai shahada a wurin amma ba hankalin zai tashi ba yana ga ɗan sa abin da ya kamata yi na ba ta ngare agar mutum ya san gobe sai mutum ya ga mutane ya sami ya kije gobe ai wani an shiga uku ai tun kan gobe ma zai gama lalacewa ya ta tsora gudawa yana wayo Allah zai mutu to mutuwa kin ba dole ka mutu ba me abu yace to da haka ina jin cewa gobe zan yi shahada tare da manzon Allah a cikin jin gobe da haka kai ka tsaya zuwa da kannanka kuma ana bi na bashi ka biya min bashi kuma haka akai ana zuwa jihadi a Uhud karan farko baban shi Abdullah ibn Haram ya rasu ya samu shahada a wurin Jabir yayi kuka yar uwarsa sau tana kuka manzo Allah ya kaule sai to sai amsa ya bar su suna ta kukan su bi hana su farkon lokaci yace ko ku yi kuka ko ku yi hakuri ni dai na ga mala'iku suna masa inuwa da fuka-fukan su to haka daga nan kuma kukan me za ka yi to ko ba hiwa murna sai murna haka an kuta musu da hankali kenan Jabir aka gama yakin Uhud aka binne mahaifinsa aka gama duk abin da za a yi ya dawo aka fara rayuwa ga kannansa mata guda tara shi kuma na matashi saurayi bai da mata ma sai nazari to yanzu yaya zai yi ko wa zai kula ma da wannan kannan nan sai dai ya samu wata mata bazawara babba an ce mata fi shekaru to sai ya aure ta eh saboda shi ai duk abin da yake so kana yake yi abu da manufa mu ne anan muke ba manufa yanzu ka ce wani dan me ka auduwance bai san da dige shi kansa to ne su ne ma Allah sun ne manifesta duk wani bai sai ba idan sai dai aurota zara tan da shi Jabir ya kike saudi kaza kaza da daga wani sai amma zalla ai nayi aure ke na ga tafi wannan yakin zan zai ci gagga in kuma gida ta me ka aura ku gane fa manzala fa na Madina sabiya ya aure manzala bai sani ba saboda su ba su dauki auren a matsayin muka dauke shi a yanzu ba idan za ka yi aure sai ka buga aibi aibin ma ka iya kai jarin wani ba mu da sami fa Allah wallahi kan ya buga su sai fa kuma aibi fa ana ba mutum ko wani fa kana yana kana wutawa zai bari ne ko ba ka ke da aibi ba ko ba ka bari kana ba mutum ka wuce gobe dauran auren fa da kin da ya kalla ko hede fa to me zai da shi ajiya dai ba ji fura ba amma dai hede buga wanda kwaya daya kai 500,000 ya kwalli daya to sai wani ma ya fi haka saboda sahabu ba mu da lissafi ga sahabi zai aure ga manzon Allah abin da bai sanya auren ya ce manzon Allah na ya aure ai ya ce wa ka aura budurwa ko bazawara ya ce ya manzon Allah bazawara ce sai ya haba jaji me sa baka aure budurwa ba ku yi wasa ko ya ce ya manzon Allah baba na fa ya rasu ya bar mun kanne mata guda tara misali ko takwas to so kuma ne din aure budurwa in hada su ai ha mure police station kenan a gidan ku sai a dauko ko police station eh da aure babbar mata din tana taje musu kansu tana kula da su ba ta taya ni tarbiyyar su sai mun zalla fahimci fiqihun Jabir yace Allah sa maka albarka abin da kai to ga yake so in zaka yi abu ko me da manufa a ci baban sa ya zo ya rasu ga dibinin da aka bari za a biya bashin baban sa dibinin aka gama kaka an tara dibinin bai kai ya kawo ba ga masu bin baya kuma da yawa sun zo suna bin baban shi bashi sai gudu gumu zan ce ya manzon Allah ka taimake ni masu bahaya su bata gona ta ko bashin babana manzo Allah ya tambaye su ku ku yi hakuri mana tunda bana ba samu amfanin gona ba a ba ku rabi fadi ku biya suka ce a ai mu bana muke alƙawari da shi sai an biya galibi Yahudawa ne Yahudawa ne suka ce mu dole sai an biya da manzo Allah ya gane cewa ba ya sai akwa bai ta fasiya yace Jabir kada ina zuwa sai ya shiga gonar ya tattaka karkafa ta albarka tattaka yi sai Jabir auna musu an gama yace ka auna musu zo waye nan buwan wane ne hakkin babana kwano dubu sai auna daya dubu an gama waye wa aka ta auna aka sallama kowa da bin nan yadda yake sallallahu alaihi wasallam suna gani aka gama sallamar kowa ga dubino Allah ya tsira suke kace ba kowa ya kare ya kare yace ya David ka je ka ba Umar labari abinda ne akai a gonar ya fita a guje ya ce Umar in ji manzara ce in baka labari ga abin da faru sai ai tunda ji manzara ce zan zo ni na saka zai faru ni da ba na san zai faru ko aka ta dauki da binin ka ka je ka ciyar kuma da kannan ka aga an masa addu'a aga me yake nuna maka ya bu wasicin babansa kuma ya damu da ɗan uwansa daga sai rayuwa ba dan kalan kanshi ba dan ɗan uwansa dan kuma cika babansa burinsa kuma sai saka masa albarka a ciki to kina din mai neman albarka yabo maganarwa mahaifinsa kana rayuwa saboda wa ƴan bayanka ba karan kanka ba kenan duk abin da kake yanzu a duniya karka duba karan kanka ka duba su wai a bayanka kannanka ƴaƴanka waye dinka wa zaka auro musu ko wa zaka alaka da su saboda rayuwa ba ana yin ta bane dan karan kai in ka fara girma ko kuma kana da manufa ma gaba daya a cikin rayuwa Jabir bin Abdullah kenan alƙala musulma yake cewa كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتعرض لمنزل أسلم في غزوة أون ياكي دا منزل الله يجي هذا تشيوى غزوة ياكي دا منزل الله ياجي كسكين توقر مياكا تأتي غزوة إن منزل الله بيجيبا تأتي سريع لا بس أنغاني يتي فقال سي منزل الله سي إن في المدينة لرجالا يتي للي أتنقر المدينة أقوى إنس متاني ba sirtum masiran babu wanda da kai a duniya daga nan da nake yakin nan duk da kuka yi tun daga farko har karshe duk da cewa wala qatatum wadin duk wani tsara da kuka tsakanin dutse da dutse gangara ana cewa wadi shi ne duwatsu guda biyu manya-manya haka a gefe-gefe to tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen wannan tafiyar tsakanin daga cewa wadi shi ne kamar ka ce kwari na ba ta an gane duk inda za ku shiga da tafiya da kuka yi daga Madina zuwa yakin da muka je da muke dawowa to su wa'ancan mutanen da suke cikin Madina basu biyo mu ba ko yace illa kalu ma'akum fa ce su take tare da ku bana a zuciyarsu da niyyarsu za ta fi yakin suka ce wannan yakin Tabuka ne ma za ta yakin Tabuka mun ji ko mun karanta a ko an ta yakin ne suka ta tara bayan hijira manzo Allah ya tafi yakin kuma tafiya ce daga Madina zuwa gurin akalla kyauta 300 da wani abu tafiya ce mai nisa kan karshen yankin ma kasar Saudiya ne suna dab da abin da yankin kasar Sham kan iyaka ga hiru kusan kuma rani ne ga zafin rana duk wanda tafi Madina a cikin lokacin sai samu ana bazara zai baka labarin zafin da ake yi a Madina kuma tafiya ce za a yi a kar ba a mota ba ba abun hawa ba galibi raƙumi za ka hauko doki ji shi ma ga ai wahala ne don ko a gari mutum ya sai kilisa da doki in ya so ka sai sha magani sai dai yaro ne wata shi amma duk mai shekaru sai ya ji ba daɗi saboda doki ya ba ni da cikin da shi ma zaman sa ne ina ba sai an gane to kuma sannan a lokacin an ba a samu amfanin gona ba ga talauci ga rani ga nisan tafiya amma saboda imani da bin umarnin manzo Allah ko a kama naka tafi shine kada yakin da manzala da kansa yace za mu tafi yaki kasar Tabuka kowa ya shirya amma a da za ta tafi yaki baya fadin da za a ji saboda ai mutane saye security report sha boy in za ta fi misali za ta fi da masu kuna fita daga gashuwa sai kama da kwale college sai a ta tafiya ga kutan Bukardi Honar Bajeri ko ba gaba ne sai ka dauka sai za ta fi guru sai kun je Bajeri sai ka zo a Alshafana hakan da ba da sama ta dauka da jukuri ne sai ka kuma sai tun na ko za ta fi saboda oye labarin mayaka amma wannan saboda nisan shi da kuma wahalarsa faɗa manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam to aka tafi to bayan wasu daga cikin mutane kuma suna zaune a Madina babu lafiya ko kuma ba su da abin hawa da za su fiyaki ko su kace me nisa saka musu su zauna gida kansu ne ake bada labari game da matsayin su a cikin wannan abu da ke da su wa'ancan mutanen suna tare da ku a cikin duk abin da kuke yace habasahumul marad rashin lafiya ne rike su wa fi riwayatin a wata ruwaya ce la ko na ne illa sharakukum fil adl duk wani abu da kuka samu na tafiya na lada to su wa'ancan suna zaune a Madina su ma sun samu lada irin nan mana sun yi musarga da ku a cikin lada saboda me saboda niyyar a yi ne muhimmanci niyya a musulunci suna kwanci a gida ba lafiya amma Allah gane su cewa da lafiyar su kalau da su ma sun tafi wannan yaki to sai Allah ya rubuta musu ladan mayaƙin da suka tafi yaki to aka tafi yaƙin Tabuk aka je arna ba su zo ba sun gudu ba mun karanta da ku a cikin abin nan ga Nabiyyu rahama ba aka ba a yaƙin ba aka je kuma aka dawo to shine zalla hanyar dawowa ne ki ba su haɓai wannan labari na niyyar waɗancan mutane yace rawahu muslim wannan hadisi ko wannan riwaya ta imam muslim ce wa rawal bukhari an anas mawul bukhari ko daga anas bin malik alayhi cewa raja'ana min gaza tabuka yace mun dawo daga yakin tabuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tare da manzon Allah sai yace inna aqwaman khalfana bil madina yace waɗansu mutane da muka bar su a madina ma talaqna shukban wala wadiyan illa hum ma'ana habasahumul fadl yace waɗansu mutane da aka bar su a madina duk wani gudu da muka shiga na kwari na kuzazzabo suna tare da mu a niyyar su da fatan su da ganin cewa da ma su ma tafi da su kuma sai Allah ba su lada na wannan niyyar ta su kisa tabbata a suna cewa idan kana yin wani aiki na ibada ka saba da shi nafila kake yi kullun guda kaza sai wata ranar aka waya gari rashin lafiya ya bige ka ba za ka iya wannan nafilar ba in lokacin yayi sai Allah ta malaku su rubuta ma ladan kai nafilar saboda da lafiyar kalau da za ka yi ta shine kyakkyawar niyya kullun a zuciyar mutum Allah ba ta an gane za mu aje an to babu ne ba ga dai alayyi halin wadan hadisi gaba daya suna magana akan muhimmancin niyya a addinin musulunci kuma za mu tsaya a nan insha Allah sati idan muna raye sai mu tashi hadisi na biyar kenan ko eh muna fatan Allah saka albarka za mu lafiya da zama lafiya ya yaye mana dukkan damuwa da bukin ciki akwai rashi da aka yi a nan kana da wata ƴar uwa da ta rasu muna mata fatan Allah ya taimaka Allah gafarta mata da sa mai zanto kafaran zanuban tarjini da ta yi Allah ubangiji ya saka ta a jannatin firdausi sauran ƴan uwa da muka rasa gaba ɗaya daga iyaye da ƴan uwa da abokan arziki gaba ɗaya ina fatan Allah ya taimaka mu kuma lamar kyakkyawan ƙarshe subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah.